Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Laraba 2 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 kenan ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yako makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji sakonnin sabuwar shekara da mutanen jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya suka mika ga mahukuntan kasar wanda suke nuna irin rashin wato matsaloli na rashin tsaro da wasu damuwa da suke fama da su a yankin. Muna kuma da kida maimaicin shirin ciki da gaskiya sannan da sharhin jaridu daga kasar Kamaru sai kuma sakonni da kabar muna bisa na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci shugabannin majalisar tarayya zuwa fadar White House a yau Laraba domin ganawa akan harkar tsaron kan iyakar kasar yayin da wasu ma'aikatan gwamnati suke a rufe. Shugaban ya faɗa a jiya Talata cewa a shirye yake da ya amince da tattaunawar da za ta kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga rana ta 11 a sabuwar shekarar da muka shiga a jiya 1 ga watan Janairu, amma ya dage da cewa duk yarjejeniyar da za a kulla dole ta hada da kudin da za a gina katanga mai kyau a tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Yanzu haka bayan kwana 11 babu wani ci gaba, shugaban ya nuna alamun cewa a shirye yake ya amince da yarjejeniyar a wani sako da ya aika a shafinsa na Twitter. A ranar Alhamis mai zuwa ne sabuwar majalisar wakilai za ta bude kuma ana kyauta da zaton shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat za su yi maza-maza su amince da wata doka da za ta ba da damar sake bude ma'aikatan gwamnati da dawo da sama da ma'aikatan gwamnatin tarayya 800 kan aikinsu da kuma biyansu a kan lokaci. Amma sai dai kudaden da 'yan majalisar na Democrat za su amince da su a cikin dokar ba za su hada har da kudaden da shugaba Trump ke nema na gina katanga a kudancin iyaka Amurka da Mexico ba. Ko da yake babu tabbacin cewa majalisar dattawa za ta amince da dokar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ba da karin haske cewa ya fahimtar da aka samu tsakanin kasar Amurka da kasarsa cikin shekarar 2018 watakila ba za ta ci gaba ba a cikin wannan shekara ta 2019. Yayin jawabin murnar sabuwar shekara da ya saba yi, Kim ya ce zai yarda a sake gudanar da wani taro tare da shugaba Donald Trump, amma ya buƙaci Amurka ta sassauta takunkumin da ta saka mata. Kim ya gargaɗi Amurka inda ya ce idan Amurka ta kasa cika alƙawarin da ta yi wa duniya kuma ya kasance ta ki cire mata takunkuman da kuma matsa lamba akan Koriya ta Arewan, hakan zai iya tilasta mu gano sabuwar hanyar kare kanmu a matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare muradun ƙasarmu. Yawancin jawabin da yi na sabuwar shekara ya mayar da hankali ne akan tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare da kuma burinsa na inganta rayuwar mutanen kasar, wanda babban aiki ne da kusan ba zai yiwu ba idan aka taƙaita harkokin kasuwancin Koriya ta Arewa. Kim ya bayyana aniyar Koriya ta Arewa na ƙin ci gaba da samar da makaman nukiliya ko kuma yin gwajinsu. An rantsar da Jair Bolsonaro mai ra'ayin 'yan mazan jiya a matsayin shugaban ƙasar Brazil, inda ya yi alƙawarin magance cin hanci da rashawa, aikata laifuka da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. An dai rantsar da shi ne a babban birnin ƙasar Brazilia a jiya Talata, wanda tsohon kaftin ne na soja da wasu ke kiransa da Brazilian Donald Trump. A wani saƙon Twitter, shugaba Trump ya taya Bolsonaro murna, inda ya ce Amurka tana tare da shi. Shuma shugaban kasar Brazil din ya amsa ta Twitter cewa da yardar Allah za mu kawo wa mutanenmu wadata da ci gaba. Bolsonaro shine sabon shugaban kasa masu ra'ayin riƙau a duniya wanda ya samu muƙaba mulki sakamakon nuna ɓacin rai da aka yi kan tsofaffin 'yan siyasa. Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Har yanzu ana ci gaba da samun tashe-tashen hankali a babban birnin ƙasar Sudan Khartoum. Kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba barkunan tsohuwa akan masu shirya zanga-zanga zuwa fadar shugaban ƙasa domin su yi kira da a kawo canjin gwamnati. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sun shiga mako na biyu bayan fara zanga-zanga akan ƙarin kuɗin burodi wanda shine abinci mai ƙarfi a ƙasar. An kashe sama da mutane 20 a burin da ake kuma neman kawo ƙarshen shugabancin shugaba Umar al-Bashir a shekarar 2029.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Al'ummar jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya sai kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi a yaƙi take da 'yan ta'adda wanda suka addabi yankin tare da duba wasu matsaloli da suka kunno kai a wannan yankin a cikin wannan shekara da aka shiga. Mutanen sun bayyana da haka ne a cikin saƙonsu na shiga sabon shekara da suka yi da a lokacin da wakilinmu ya tattauna da su Haruna Dauda ga dai ra'ayoyin nasu.
Sunana Audu S. Adam. Fatanmu dai shekaran nan tunda Allah ya kawo mu rai da lafiya, muna so yadda tsaro a ƙasar namu yanzu yadda tsaro ya ja baya sosai nan. Su ma'aikatan tsaro sun yi kokari, faɗora sun yi kokari don ba wanda zai sadaka da rayuwarsa ya zo yana cecen ran wani. Muna so dai su sake sa effort. Saboda gashi za a ce ga yaran suna waje kaza za a ba su report, za a ce su ba su commands ba. To ai ba amfani a kawo su din ma tunda ba za a ba su commands ba, which is mun muna ganin an kawo su din a riga an ce ka yi aikin da aka kawo ka ba zai taba shi ba. Kuma duk da haka mun zo, in ka zo fita gari wani ba kawai ne, shi ba lalle bane yake aiki, shi ba dan kasuwa bane, shi manomi ne bai san ma me ID card ba. Mutum ya zo wucewa za a ce masa wai in ba shi da ID card wannan fannin immigration kenan, za a ce wai sai ka kawo 500 ko 200. Idan sun ga dolo ne ma sai su damfare ka su cuce ka, ana karban 200 ma su ce sai ka ba su 1000. To kaga wace zuwa nan ba daidai bane, kai dan kasa kuma a ce maka sai ka kawo ID card.
Assalamu alaikum, ni ne Abubakar Ahmad. Muna yi wa Allah godiya wannan shekara. Wannan abun godiya ne, abun murna ne da Allah ya nuna mana wannan shekaran haka. Sannan abin da muke tsammani suna nan da yawa, amma mu da muke jihar Borno gaskiya muna tsammanin da yawa daga wajen shugaban ƙasa. Saboda abubuwan da muke ciki gashi muna fita cikin shekaran, farkon shekara ta yi kyau kuma ƙarshen ta ya zo mana da sababi da yawa. Maganan tsaro wannan shine babban matsalarmu yanzu a Borno. Abin muna ganin kaman ya ƙare ashe da sauraron na kaba. Sannan muna mika godiyarmu ga shugaban ƙasa da muka fita cikin shekaran nan lafiya ƙalau, amma yanda na faɗa ƙarshen shekaran ta zo mana fata da daɗi.
Ni sunana Muhammad Abdullahi. Gaskiya sabon shekara Allah nuna mana rai da lafiya, kuma Allah ya sa ta wuce rai da lafiya. Allah ya ba sojojin da suke yaki nan, Allah ya ba su nasara. Kuma ya kamata su manyan su ɗau mataki don saboda bakin barik wannan wajen mashigan shigar locus wannan. Soji suna karban naira 200-500, in ba ka da ID card, national ID card ko voter card za a tsayar ka a gefe. In an tara kamar guda abin 10-50 za ku biya naira 200 ko 250 za ce ku yi abin ku wuce ciki. In ba haka ba ai ba shi da amfani. Muna cikin gari mu kuma muna shan wahala, ina amfani ne. Musamman kaman mai malari bark da wajen Jimtulo da wajen abunan kukare ta wannan duk ana karba ba waje-waje kadai bane. Ya kamata shugabanni su tsaya su yi magana. Duk kananan ne suke iri wannan abun. Allah ya san ne yake bin mutum, ba shi da amfani ne.
Sunana Abubakar Musa Isa. Muna roƙon Allah a cikin wannan sabon shekaran Allah ya ba wa jama'an tsaronmu nasara bisa kan wa'annan. Don gaskiya zaman lafiya shine cin gaban al'umma.
Sunana Malam Ali. To alhamdulillah, amma har yanzu dai muna cikin wani hali ba daɗi. Halin da ba ma ciki ba, amma muke ciki ba daɗi shine batun wannan rikicin Boko Haram. tun muna ga kaman ya kare an ce sun ci kauye daya a ce ba haka ba ga mutane suna ta gudowa daga wansu wurare suna zuwa to wannan gaskiya wani abu ne na damuwa kuma Allah ya sa shekara ne wanda kowa zai samu abin da yake nema da budi ga zabe ya zo zaben nan da za a yi a sabon shekaran nan Allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya kuma ɗan siyasa su yi hakuri shi zabe dama abu guda biyu ne a ciki ko ka ci ko ka fadi
to madalla Allah sauke sakon ko kuma rahoto kenan da Aruna Dauda ya aika mana akan rayuwar jama'a na jihar Borno kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 2:11 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum A yau muna dauke da wasu manyan batutuwa biyu da muka kawo muku a shekarar 2018. Na farko shine batun kwace filaye na gonaki da wasu al'ummomin wani bangare na jihar Jigawa da suka hada da yankunan kananan hukumomin gagarawa da sultan karkar da garki da kuma taura. Al'ummomin da suka bayyana mana cewa noma shine babban abin da suka gada kuma suka dogara da shi tun iyaye da kakanni. Sai ga shitin kimanin shekaru 4 da suka gabata jama'ar waɗannan yankuna da ke zargin gwamnatin jihar Jigawa da yunkurin karbe gonaki da filayensu masu kimanin fadin marabba'in hekta 14 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu dan kasar China domin ya kafa katafadin masana'antar sarrafa rake a yankin ga dai abin da wasu mutanen yankin suka fada wannan fili na ciki da gaskiya akan wannan batu
na wata bello ko da sabuwa fulani gagara local government kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayen mu kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri kasa ta gwamnati ne to mu kuma muka tun Allah shine ya halatta gado kuma shi ya raba gado mu muka gaji wannan area shi gwamna yana amfani da constitution ne saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kore abinda alqur'ani ya hukunta ba saboda haka muna nan muna jin daga gonaki haladdin mu ne ba za mu kuma sarwantar da su ba abinda muka fassara gwamnati ta hada kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun hada kai suna fudda kudin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kudade don shi ma yanzu muke shiri na zamu gabatar da su gaban EMCC
sakani da Allah wannan aikin yakan kama tashin mu za a yi daga gurin nan ba mu da wata madogara mu kuma saboda haka ban ma bukatar yin wannan aiki akan gwamnati zalunci take so ta kulla mana tunda in gaskiya ne sun da shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya dauka kai babura ai can ne garin su ya kai mu ban ma bukata kasar gagarawa
wato abin yadda yake sun zo sun a aune waje zan hira suka aune shatta 2012 tun daga bakin kwangira nan na kudi da mu abin da yake har kwana mai ɗi gaba ɗaya sun ce numar ke zasu muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da Hausawa da Fulani da dabbobin mu da yara da manya ina zamu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da zamu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkara nan to daman gurin abe kama da gurin da ake numar ke tunda guri ne ya ce gero dawa gyada wake riɗi sobo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cimma da hemmu ka ce kam wani abubuwan da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in zaka aure da yarka wannan soban ne in zaka yi wa danka aure soban nan ne in kai kanka zaka aure sobo ne in rahil lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatumin ka ko gyatumar ka ko matarka wannan soban ne zaka dauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira 5 rage naira 5 in aka ce ma kudin ka zane haka zaka cire ka biya mu wani abu ba a yi da mu ba tunda a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa-karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai ba ka da yanci an ce kasa ba ta ka ba ce
kasancewar an kirkiri shirin tun wacce tsohuwar gwamnati ne ta gabata hakan yasa al'ummomin yankin da wannan lamari ya shafa suka kulla alƙawari da wannan gwamnati mai ci yanzu idan al'ummar sun zabe su suka hawo mulki to za su soke shirin kwata-kwata amma sai bayan da aka zabi wannan gwamnatin sannan suka lura da cewa wannan shiri na Mr. Lee tsari ya zai kawo ci gaba ga al'ummomi da kuma jahar Jigawa da kasa ma baki daya ga dai abinda mataimakin gwamnatin jahar Jigawa Barista Ibrahim Hadeje ya fada wannan fili
zan ban baka tarihi ba mu ne muka kirkiri project din gagarawa ba lokacin da muna yawan campaign mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka wasu alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya bamu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati insha Allah za mu dibo wannan al'amari mun karɓi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su suka nuna mana cewa ga buƙatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abinda suke so a ba su fili hektar 14 muka yi abin nan gona ya bada approval cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne da wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka samu investor a gida da ya nuna cewa yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko zai kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba majibu bukatar shi wannan investor amma kuma mu jibi hakkin mutanen da suke wannan wuri
duk da yake dai gwamnatin jihar Jigawa na kallon wannan lamari a matsayin wani ci gaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karba da kuma biyan diyya ga waɗanda wannan aiki zai shafi gonakin su babu alamar kutanta adalci cikin ta yanzu haka dai al'ummomin wannan yanki sun shigar da ƙara babbar kotun jihar Jigawa saboda haka za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da yaddar Allah da zarar kotu ta yanke hukunci. Batu na gaba da muka fara kawo muku tun ranar 9 ga watan Satumba shekara 2018 shine batun zargin da wani matashi bako ziri daga jihar Borno ya yi wa Malam Abba Kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya. Na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangila ya tashi kuma babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro
na farko Abba Kyari shi zaman yaya na ne yake shi tukuran kaka na ne a gaban mahaifi na ne ya yi girma mahaifi na ya koyar da shi karatu a bama
ni sunan mahaifin naka
waziri Abba Kyari sunansa to Abba Kyari ni ina cikin bama tukurikicin nan ya taso to ina tare da mahaifina da mahaifiyata to Allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana 20 Allah ya sire da raimu mun fita cikin garin Bamun sai mun iso Maiduguri daga mun zo Abba Kyari sai ya kira ni ya yi tarziya na saboda dai Abba Kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin Bamun yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayannan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwa to sai Abba Kyari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allah mu yi masa roƙon Allah in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu sai Abba Kyari ya tambaye ni farko ina da CSC company registered company na ce sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi.
Amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga Allah abinda kake faɗan nan kun yi haka da shi?
Wallahi har zan yi rantsuwa da Qur'ani Abba Kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa ƙarshen al'amuran.
Matashin da ya zargi Abba Kyari da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa dan ba shi kwangilar sayo motoci kire Hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300. A magana da yadda wannan shiri bako ziri ya ce da yaddar Abba Kyari wanda ya ce tamkar babban yaya ko mahaifi yake gare shi ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado dan kafa alƙalamin samun kwangilar, amma bayan fitowar kwangilar bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙarawa da cewa an yi masa alƙawarin samun kashi 30 cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar, amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. Wani ɗan sanda mai suna DSP Tijjani Saifullah Bulama ya yi ƙoƙarin taimakawa baƙo waziri, amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye 'yan Boko Haram da ke hukumar ta DSS.
Ina fita na buɗe kofa sai na fito wajensu, sai suka ce min ni ne Tijjani S. Bulama, sai na ce eh, suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni, akwai ɗan bincike da nake ne wani injin shedding more lights akan wannan binciken. Sai na ce wani bincike ne, sai suka ce in ka je can za ka faɗa, kawai sai suka yi bundle ɗin suka samu max. Muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya da wai me yasa nake so in falle shi shi Abba Kyari, me yasa ni da harkan su, me ne ya dame ni da harkan su. Wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin Abba Kyari nake wannan abun, amma duk yadda ba ku ya faɗa min wallahi ban yarda ba. Amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka falle shi sa, kana so ka zama whistle blower ne, kai police ne, me ruwanka da harkan su. Sai na gano cewa lalle
wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da Abba Kyari kake
gaba daya, ni ban dauka da Abba Kyari bane, kawai ya dauka ya bani number ne, ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi.
Ba tare da gudanar da wani bincike ba, fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta fito ta goyi bayan Abba Kyari, tace ba mamaki wannan wata makarkashiya ce ta bata sunan shugaban kasa yayin da zabe ke tunkarowa. Kakakin fadar shugaban kasan Garba Shehu ya bayyana cewa Abba Kyari da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa a duk yanda yake so ba zai dawo ba, yana amsan naira miliyan 29 don wata kwangila ba. Tun farko dai mun ji bako waziri ya faɗa mana cewar ya miƙa kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, amma babu wani abu da aka yi kan maganar. Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Za mu ci gaba da neman amsar wannan tambaya tare da ci gaba da bin diddigin wannan batu a shekarar 2019 idan Allah ya kai mu lafiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su, musamman ma Nasiru Adamel Hikaya, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Don fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamaru Info, an da tarwato mana cewar gwamnatin kasar Amurka ta yi kira da babban murya cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta dakatar da kashe-kashen da ake yi na al'umma a yankin masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar mataimakin ministan tsaron kasar Saudiya Muhammad bin Abdullah ya ziyarci shugaba biya a fadarsa da ke birnin Yaounde, an da suka tattauna kan cewar gwamnatin Saudiya za ta taimaka wa kasar jamhuriyar Kamaru wajen dakile 'yan ta'adda a fadin kasar. Sai kuma jaridar Emergence an da ta ce ɗaliban kasar jamhuriyar Kamaru guda 1,700 ne a yanzu haka suka fara koyon harshen Italiyanci a fadin kasar baki daya. Sai jaridar Le Jeu ita kuma ta labarta mana cewar hukumar tsaron kasar jamhuriyar Kamaru tana buƙatar ɗaukar sababbin zaratan sojoji guda 850 domin ta kara karfafa inganta tsaro a fadin kasar baki daya. Sai jaridar Orphelin anda ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokarin na kwaso wadansu basu suka hana miliyar 46 na sefan kasar daga bankin bada lamuni na duniya FMI. Sai kuma jaridar Mutation anda ita ma cewa ta yi ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru a Tangaji ya raba wa gwamnonin kasar guda 10 miliyar 38 domin su yi kokari wajen kammala manyan ayyuka da suka sa a gaban su. Jaridan The Guardian Post kuma ta ayyana mana cewar a jihar Arewa mai nisa cutar gudawa da amai ta barke a fadin jihar baki daya an salakume rayukan al'umma guda 40. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Horizon ita kuma cewa ta yi tsohon shugaban cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Monseigneur Tumi ya buƙaci gwamnatin kasar da 'yan aware da su zauna akan teburin shawara domin sasanta rikicin da ke tsakanin su wanda suka kwashe sama da shekaru 2 suna takun saka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Kuma da gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum sashen hausalin Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Madarin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina ce al'ummar ƙasa ta Najeriya murnar shiga sabon shekara ta 2019 wanda a wannan shekara ne kuma za a gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasar Najeriya. To ina kira ga al'ummar ƙasa ta da su kawo da kuɗin abin duniya a zukatansu domin ƙasar nan ta samu shugabanci na gari.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen kula kullu Sir Bosi. Ina kira da al'umma Najeriya ga zaɓe ya kurfi ya karatu mu dage da addu'a Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya. Kuma dukkan shugaba na gari wanda zai zama alheri a ƙasar nan Allah ya bashi nasara. Wanda ba zai zama shugaban da ba zai zama alheri a ƙasar nan ba, kuma mai addu'a Allah ya sa a riga rana faɗuwa ranar zaɓa. Allah tabbatar mana da alheri a wannan ƙasar ta mu, Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula.
Assalamu alaikum BOE daga Mutsa Uba na sarkin guragun sarki ringin COM Sayyidi Abubakar mai martaba da jigawan Najeriya. Kukan kuma ma'aikatan Allah ya saka muku da alheri. Ina roƙon Allah ya ƙara wa annabi daraja kuma Allah ya sa musulunci ya rinja shi kawuri shi, kuma Allah ya sa ƙasanmu ta zauna lafiya ya zama zaman lafiya.
Ni ne Ibrahim Zangon da Rami ke magana da Zalal Kano Najeriya. Da fatan yin shekarar lafiya kuma da fatan Allah kan ke samu shekarar lafiya. To ni dai fata da nake da kira da nake a wannan sabon shekara ta ce da shi muna ta addu'a muna roƙon Allah mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma muna kira gwamnatin Jami'ar Muhammadu Buhari don Allah don girman Allah ta mai da hankalin ta wajen biyan kuɗaɗen ɗan kwangila na cikin gida domin tallafar samu harkoki. Na gode. Ni ne Ibrahim Zangon da Rami ke magana da Zalal Kano Najeriya. Assalamu alaikum.
Kuma da Allah yanzu kuma ga labarai a takaice.
To baba ga labarai a takaice. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Talata cewa a shirye yake da ya amince da tattaunawar da za ta kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Yanzu haka gwamnatin Somalia ta buƙaci wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Nicholas Haysom da ya fice daga ƙasar sai dai sanarwar ba ta ba da wani cikakken bayani ba. A ranar Litinin da ta wuce ne jakadan Majalisar Ɗinkin Duniyar ya buƙaci gwamnatin Somalia da ta kare haƙoƙin bil'adama. Jami'an Somalia da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun amince sojojin sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan Al-Shabab 6 ba tare da an gurfanar da su a gaban shari'a ba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi. Sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma wato Muhammad Hafiz Baballe kenan wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ba da umurni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan hantsi wato malama Zainab Abdulrahman. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku sai anjima. Assalamu alaikum.